Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitocin da suka hada da 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, har ma da wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada shafin mu na yanar gizo na voahausa.com. Masu gabatarwa
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, duk ranar Alhamis kamar yadda kuka sani, muna magana ne game da harkar lafiya, inda yau zamu magana ne game da tsafta, musamman akan wanke hannu akai-akai.
A gaskiya dai nakan wanke hannuna kafin cin abinci, bayan cin abinci in ka tsaftace hancin yaro ka dan ma yaro tsarki haka daga kashi ko wani fitsari.
Ina wanke hannu banda ma alwala haka nan zan wanke hannu ko na fito bayi da shirin su duka zan wanke hannu.
Je waka hannuna shu goma da rana da saboda ina sada mai nan.
Mutum daidai duba nan shi dai kaman ba alamar da ke. Kuma gaskiya magana kuma in ma na je bayi gaskiya sai na wanke hannu da sabulu ko kuma da omo dan garin wanke hannun ma zaka ga alamar da datti a hannu.
To muna dauke da ra'ayoyin jama'a kamar yadda aka danji somin tabi wanda wakilar mu Binta Ibrahim ta aika mana daga Kaduna, sannan kuma akwai sakonnin ku da muka tambaye ku a shafukan mu na abota na Facebook da Twitter.
Sannan za ku bugo mana waya mu ji me kuke ganin rashin tsafta ke haddasawa. Daga ƙarshe za mu tattauna da likita Ujudu Musa daga Federal Medical Center dake Katsina.
To za mu fara ne da amsoshin tambayar da muka muku, muka ce shin sau nawa kuke wanke hannayenku a kowace rana domin gujewa kamuwa da kwayoyin cuta, musamman wanda yake mannewa a hannunmu mu kai baki a lokacin cin abinci ko kuma wani abin sha. Shin me kuka ce ga suna?
Sakon farko ya fito ne daga Habu Ari Jadkor da Magaram. Yace duk lokacin da zan ci abinci sai na wanke, duk lokacin da zan kama ruwa sai na wanke. Kenan duka ya kama sautara kenan.
Lallai ai ana wanke hannuka. To Adamu Musa Shehu Girgire ce, eh gaskiya yau da gobe ni kan ban san adadin yadda nake wanke hannuwa na ba. A dalili kuwa a duk lokacin da na shiga bayan gida to kuwa ina fitowa sai na wanke hannuna. Bayan haka kuma duk lokacin da zan ci abinci sai na ƙara wanke hannayena, domin addini ma ya koyar da mu haka. Amma abin haushi sai kaga wasu mutane manya zaka ga za su yi maka tayin abinci, amma kawai in kai musu tayin abinci kawai sai kaga sun tsoma hannu ba tare da sun wanke hannuwan ba. To sai dai kawai Allah ya kare mu.
To amin. Sai Shehu Adamu Rijawe ce, idan sau goma zan ci abu a rana to nakan wanke hannuna sau goma domin gudun haɗewa da ƙwayar cutar da za ta iya makalewa a hannu a bisa rashin sani, wadda kuma za ta iya yin illa ga lafiyar jikina. Kuma ya kamata a ce kowa yana yin hakan nan, domin dai an ce rigakafi yafi magani. Allah ya kare mu baki ɗaya. Amin.
Amin amin. Sai Aminu Adamu Malam Madori yace mun hada wannan sako ne da Umar Babanya Sabon Gida da kuma Sani Gulle Kamfala. To suka ce salamu alaikum yau da gobe ikon Allah. Ai kullum muna wanke hannayenmu ya fi sau shurin masaki, domin kuwa kaucewa kamuwa da cuta musamman a irin wannan lokaci na zafi. Ku tashi lafiya.
Sai Boda Mai PS Patuscum ya ce, yau da gobe a kamar ni wanke hannu kafin cin abinci ya zama wajibi, duba da karantarwar da addini ya yi. Kuma ma ai tsafta an ce cikon addini ne, kuma ya kamata mu kare kawunanmu daga cututtuka. Allah ya kare mu baki ɗaya. Amin.
Sai daga kuma Dauda Huduguru da ɗan Aminu Jagwal da kuma Bala Oko, to Allah ya sa na faɗi sunayen nasu daidai, suka ce assalamu alaikum yau da gobe. Mukan wanke hannayenmu sau biyar a kowace rana, da yake dama mu musulunci ya nuna mana tsafta, don kuwa duk lokacin da za mu yi alwala mukan wanke hannayenmu, ga lada kuma ga tsafta. Allah ya ƙara kare mu daga kamuwa da cututtuka amin.
To amin. Sai Maryam birnin Sokoto tace ni kam duk lokacin da muka fita muka dawo mukan wanke hannayen mu. Idan mutum baya iya wanka kenan saboda anan inda nake India ba matsalar ruwa muna da shi har na zubarwa a ƙasa.
Ni kan Allah to Allah ya sa mu ma samu hadda na zubarwa amma ka azubara ya kamata sai a tara shi a duro.
Amin.
Tango ta kasar kin ga ruwa ya kare a wani gari.
To
sai kuma Jabani Sunday a yace ko tace dan ban gane sunan mace bane ko namiji salamu yau da gobe a gaskiya ina wanke hannaye na duk sanda na gama darasi dan ni malami ne a makaranta to okay namiji ne kenan
sai malam sai Ahmad Suleiman Bajuga yace assalamu alaikum filin yau da gobe hakika na kan wanke hannuna da septal a duk lokacin da na taba abu wanda yake da hadari matuka dan gujewa kamuwa da wasu cututtuka.
To sai kuma Sadi Energy Tandar Potosko yace yau da gobe gaskiya yana da kyau mutun ya wanke hannayensa duk lokacin da zai ci abinci domin gudun kamuwa da kwayoyin cututtuka da ke makalewa a hannu. To sai dai wasu ba ruwan su suna amfani da maudu'in why small disease cannot kill black man. Wato ba za ka kashe bakin mutum ba.
Sai Biliyaminu Ma'azu ƴan mama yace shakka babu yau da gobe wanke hannu yana da matukar tasiri wajen kaucewa kamuwa da cututtuka kamar yadda masana kiwon lafiya suka bayyana. Sakamakon haka ne ma bani da wani takamaiman lokacin da nake wanke hannuna, ma'ana ina wankewa akai-akai ku tashi lafiya.
To mun gode. Sai kuma Abdullahi Muhammad Manzo baya jidda yace assalamu alaikum yau da gobe. A gaskiya ni kam ina kokari wajen wanke hannuna a duk lokacin da nayi wani aiki musamman lokacin da zan ci wani abu saboda kula da lafiyata. Dan masu iya magana sun ce kula da lafiya ilimi ne da fatan ƴan uwa za su dinga wanke hannayensu a duk lokacin da za su ci abinci.
To amin. Sai Hadiza _ Saulawa tace yafi sau babu adadi a musulunci sau biyar kafin Usman bance filin zamu kuma shafin mu da Twitter ba.
To ba damuwa.
Kafin zamu kuma shafin mu da Twitter sakon farko na @Hadiza_ Saulawa ne. Tace yafi sau ba adadi a musulunci sau biyar kafin kowace sallah ta farilla a cikin kitchen kuma ba iyaka.
To fa. Sai @Musa Hadarin Asuba yanda magaran kenan yace yau da gobe kayan Allah. To a gaskiya dai ana son na farko bayan an yi alwalar sallah asuba idan mutum ya zo yin cin abinci ya wanke hannunsa, kuma idan ya kammala cin abincin ya ƙara wanke hannayensa, sannan koda ban daki mutum ya shiga ana so ya wanke hannuwansa. Yau da gobe ku tashi lafiya.
Sai @Hafsat Ma'azufu tace lalle abu ne wanda yake da muhimmanci mata mu kula.
To Allah ya sa mu kula gaba ɗaya. To sakonmu na ƙarshe shine @Aminu Manshayi wani yace akalla ina wanke hannaye na fiye da sau 10 a yini. To mun gode. Ci gaba da aiko mana da sakonni.
To sai kuma ra'ayoyin da wakiliyarmu Binta Ibrahim ta aika mana daga Kaduna don jin ko sau nawa muke wanke hannayen mu a rana kuma menene dalilin haka.
A gaskiya dai nakan wanke hannuna kafin cin abinci, bayan cin abinci, sannan a matsayinka na musulmi a duk lokacin da kai alola dole ka wanke hannunka, wanda shi ma yakan zama na kariya daga cututtuka tunda ka riga ka tsaftace hannun. Sannan idan ka dan tsaftace hancin yaro a cikin gida kenan, in ka tsaftace hancin yaro ko ka dan ba ma yaro tsarki haka daga kashi ko wani fitsari, sannan kuma irin koda ka je bayi haka sometimes I wani lokaci zaka wanke, wani lokaci kuma ba bai zama dole ba. So sannan kuma so tari da dama idan kana dan girki haka ka dan lura hannun yayi datti zaka so ka daure shi, so da koda dan kare abincin daga kamuwa da wasu ƴan cututtuka so zaka dau wanke hannunka kafin nan ka ci gaba.
To nan alamar kirma da makaranta ce ya ta wannan fannin.
Eh to gaskiya har ga Allah tunda yanzu zamani ya ci gaba a matsayina na malamin makaranta wanda take amfani da abubuwan rubutu yau da kullum ba su littattafai allo da sauransu, to abinda zaki duba shine yanzu zamani ya ci gaba, allon ba wai da chalk ake amfani da shi ba, alli kenan ba da shi ake amfani ba, an fi rubutu da abinda suke kira marker ba saboda yanayin ci gaba da aka samu yanzu. So in ka taba wannan marker kuma kamar alƙalami yake na rubutu, hannunka ba wani datti kike zai ba, sai dai su goda in dai ka lura dai hannun yayi datti zaka iya tsaftace shi bayan ka gama mu'amala da koyarwa
amma ba koyo shi
ba amma ba koyo shi ba gaskiya
ina wanke hannu banda ma alwala haka nan zan wanke hannu ko ba ma abinci zan ci ba zan wanke hannu insha Allah ko na fito bayi da shirin su duka zan wanke hannu
abin da ne saboda ni
saboda yanayin ciwo da shirin su ko yanayin baka san me yake tare da kai ko ya taba hannunka ba dalili kenan sana'ar injin oil ne bai shafi dai zari a wanke hannu dai saboda mai kake tabawa
wannan aiki na kana gani to je waka hannuna shugoma da rana da saboda ina sada mai nan nan gama sada mai je waka hannuna saboda patron a taba hannuna abun kame kame very dangerous ne dole ne waka hannuna na je tallata je waka hannuna na fitar je waka hannuna ko miya dai na je gida na gama aiki je waka hannuna kafin na fara abici saboda jama'a lafiya akwai rashin lafiya ne ko miya dai wannan season diarrhea and vomiting here and there dole ne kwa je waka hannunsu kafin je abici ko drink water ne ko miya dai
a rana gaskiya na yana wanke hannu an so biya a rana wannan lokacin da nake a wala ke wani lokaci kuma gaskiyar magana dan ci abinci shi ne ke wanke hannu akwai wani lokaci kuma na sai ko gyada ko aya ko da dai kayan marmari da haka wani lokacin tuna wani lokaci kuma ba na tuna ba gyadan ba na ma wanke hannu magana gaskiya ke shi kuma ayan ma wani lokaci shi ma gaskiya ma ba na wanke hannu man dai na sai kaman mango ko kuma rake shi ma dan wanke kuma wanke hannu na kafin sha don wayannan da yana wanke hannu
to kana ganin wanke hannu da ake zai iya kare mutum daga samun wani cututtuka
eh to gaskiya wanke hannu yana kare mutum daga cututtuka da yawa don mutum daidai duba hannun shi dai kaman ba alamar datti kuma gaskiya magana kuma in ma na je bayi gaskiya sai na wanke hannu da sabulu ko kuma da omo dan garin wanke hannun ma zaka ga alamar da datti a hannu wallanta kuma ga yan bayan da hannun kuma karshen shi ko ka ci abinci da tinan zai kama mutum cuta
eh ina wanke hannu na kamar su biyar a rana musamman in zan ci abinci haka da kuma yanayin ni dan kasuwa ne muna ba da kaya a shago muna taba kuɗi da sauransu da su sabulu da su dai komai dai ma gashi nan yasa nakan dan wanke hannu na a koda yaushe amma musamman koda ma ba abinci zan ci ba nakan wanke hannu na haka ta wannan zai iya kare ni daga daukar cuta yanayin yadda nake kula haka da hannaye na musamman yadda nake tattaba abubuwa da haka kin ga musamman kamar kuɗi haka kowa ya kawo ka tattaba su kamar su ma haka zaka iya daukan mataki akan na wanke hannunka koda yaushe
gaskiya tsabtace hannu wani babban abu ne yana da kyau daga nan muke samun cututtukan da muke kawo bakin mu sake ga wasu za su ci abinci ba su wanke hannun su sai sun gama amma yana da kyau kafin ka fara ci abinci ka wanke hannunka da soso da sabulu ko a san son ba misali a san sabulu ko da dan omo ne ka wanke to za ka kare kanka daga cututtuka idan ka gama ka wanke ko ko za ka ga wani abin ka dauka akan hanya kuma kai tafi hannun kai da ti wani zai sani ci a cikin abinci to amma yana da kyau dai kafin ka ci dai ka wanke at least dai dan kamata a ce dan hannunka da tuka juna gudi ka dawo to ka wanke hannunka ko abu zaka dauka ko zaka sa flat ko zaka abu ka wanke hannunka eh kamar yanzu misali na sai mangoro ko sugarcane wajen masu darke ko da ya an wanke zan ci su fere mu nan bon zan ƙara wanke zan sha idan ko bai da tsafta hannu ba lokacin ban da su ko sabulu zan sali da hannu to dauka inji ina sabulu wanke hannuna
so ruwa kana ganin kaman ba zai isa
ke gaskiya ruwa ba zai isa ba saboda ruwa ba kuma yake yankewa ba misali ka taba yanzu dan bakin mai ko manja wannan mai mai ko abun yadda da yawa ruwan da zai dore hannu amma da tunda nan a cikin hannunka
so kana da ganin kaman wanke hannayen yana zai iya kare mu daga samun cututtuka masu yaduwa
eh to eh abun da yana iya faruwa kuma na ciya haka ne musabbabi amma gaskiya wanke hannu da sabulu ko wani abun da ya danganta haka dai yana iya kare ka daga cututtuka
Sharia,
Sabina ne
kana son wadannan ayi
ina son waka gaskiya da fatan ana so za a ci gaba da tsafta
kwarai kai lalle
ka tsafta ta tarotsa soyayya to mun gode sosai da wannan waka ta cikin film din Lariya to mun samu kira daga jihar Plateau kafin mu je ga likita da yake jira mu assalamu alaikum
alaikum assalam ya kokari ya aiki
lafiya lau da wa muke magana a Jos
kana tare da Ibrahim ne liktaci ne daga Jos jihar Plateau
to Ibrahim muna jinka
to gaskiya mun ji dadin wannan maudu'i na ku domin akalla gaskiya mun muna kokari akan wanke hannaye da tsaftace dan kare cututtuka dake tsakana cikin mutane
to alhamdulillah yayi kyau haka eh
yawa kuma gaskiya zan ina so likita ya kare mana bayani akan yara musamman da suke yawan wasan kasa da sauransu kuma ka ga irin wani kamata yaya suke ko da yaro ka san da iya wanke hannu ba to ya kamata iyaye su ma su yawan wanke musu hannaye
kwarai to mun gode sosai insha Allah za mu ga yawan
wanke hannaye kuna tare da Ibrahim ya lissafi ne daga Jos-Jihar Plateau
to mun gode Ibrahim Safina
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
da wa muke magana daga Abuja
yawa tare kuke da Suleiman Kubo mazaunin da ku Abuja ina kiran ku daga babban birnin tarayya Najeriya Abuja
to mallam Suleiman muna jin ka
to alhamdulillah na yi mutukar jin dadi da jikun ka wannan maudu'i duk da yake ba ku ka fara shi ba hakikanin gaskiya ni dai a gidana kuma a gidanmu muna kokari akan ganin cewa yara da manya ana wanke hannu kuma musamman ma mu al'umman musulmai akalla a kasar komai kazantarka in dai kana sallah zaka wanke hannu sai biyar sannan kuma a duk lokacin da ka ci abinci zaka wanke hannunka a duk lokacin da zaka ci abinci zaka wanke hannunka sannan kuma ma musamman ma idan ka fita waje zaka ka gaggaisa da mutane yana da kyau idan ka dawo gida ko a wajen ma idan ka samu ruwa ka samu ka wanke hannunka musamman kuma yan kasuwa yawan tattaba kudade haka da sauransu yana da kyau a ce ma mutum yana aje ruwan a kusa din lokaci zuwa lokaci yana daukar ruwan yana wanke hannun shi nagode gidan wannan radio Allah ya kara muku martaba da basira da fasaha ni ne naku mai sauraron ku a kullun Suleiman Kubo mazaunin da kwada fatan za ku tashi lafiya
to mun gode mallam Suleiman mun gode
a gaida mutanen Kubuwa to yanzu na ga kai tsaye kafin mu ƙara kila daukar wani barin mu je ga shi likita da muke tare da shi assalamu alaikum
wa
alaikum assalam Dr. Ujudud Musa barka da warhaka
Barka da shigowa doctor.
Barka kare.
Yawa
ya. Barka kare da nauni.
Rafiya kalau ya aiki.
To
alhamdulillah na gode.
Aya guri mun bada short notice ta bakin Bature a kure. Mun gode da ka ansa. Yawa to doctor muna magana akan tsafta tun daga ta jiki har ta satara ka har gaba ɗaya dai magana tsafta. Zaka yi mana shimfiɗa kai?
Na'am. Insha Allah. Jama'a assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Tsafta wani abu ne muhimmi ga jama'a da rayuwar ɗan adam. Kuma wani abu ne wanda kamar yadda Malam Bahaushe ke cewa da take hajin. Wanda aka yi shi aka yi shi aka inganta shi. Allah da za a samu kariya daga abubuwa da yawa. Mafi akasari kwayoyin cuta. Da ya ce na shi wanke jiki ta hanyar su wanka ko da sabulu da ruwa da kuma wanke hannaye da tafafuwa da sauransu har da su wanke baki ma yan lokacin da mutum ya wanke bakin shi akalla bayan awa 12 a rana shine
akalla sau biyu kenan
hannu kuma akan so mutum akalla sau biyu a rana kenan wanke baki ba da abubuwan goge baki sannan kuma shi hannu akan so mutum ya wanke shi akalla sau biyar a rana saboda wani lokacin hannu ba ya ce hannu da na adam ba ya kan yi taɓa taɓa da yawa ko ya taɓa wani abu ko kuma ta jinsa da mutane ko ka taɓa wata ƙofa da wani ya taɓa wanda hannun shi ko su kwayan cuta a jiki ko kuma mutum ya je ya taɓa wani abu mai kasa haka ko kuma kaman kuɗi ko kuma kaman wani mota haka in ya shiga wani shi ma ya taɓa
wannan ya daba
wani ya daba wanda ake ɗaukar su na ta hanyar tabawa da hannu har da su kan cutar kwalara in da cutar kwalara yaje ya tsanci ya taba cutar kwalaran shi ne taba wannan zai taba har shi ma yana ya kama
zai dauka
wannan su lafafi wannan take magana akwai dan cutar da yawa wanda mutum yaje tabbo ya taba hannu sai ma kuma ka zo ka taba wannan inda hannun nashi to suna ke cewa shi zai yi ake kamuwa da su ta hanyar kwanta wato jikin wani ya taba ko wani abu ya taba haka yawwa
to akwai yara
na
a hada mana da yara akwai wanda ya magana yake cewa yara kanana da ba sa iya wanke hannun su kuma
yawwa yara kanana su kuma ka san mafi akasari su ma fi kowa amfani da hannun su zai da kuma da kuma taba wannan su taba wancan wasu yara ma bayan jiran suke sai da kansu
hannun su taba su taba abun su
yayi kuma su dubi kasa su yi wasan kasa da sauransu to kaga wannan a cikin kasa yanci akan samu kwayan cuta da yawa lokacin da kwayayen kuma kwayan cutan kansu wanda mutum ya ci abinci da shi zai samu kanshi cuta ko kuma ga sun taba hannun sun taba taɓe suna lashe bakin nasu ko kuma su zo su dinga sa ma iyayensu ko wani hannun nasu to kaga idan ba wanke musu ba wannan cutan za su ƙarfi da ita sa mutane zai ra kuma san so a ran wanke musu hannu a kai a kai sai shirin sanyi wasa an ga hannun ya ɓaci shi ma ya kamata a wanke kuma yanzu a zamanance akwai wani abu da ake ce ma hand sanitizer amma abubuwan da zai
san ce ma da tabbai da nake sanye kenan
yawwa wani dan mai haka za a shafa idan aka shafa sai ya taimaka
ya rubuta wa hannu ko da wato mutum bai sa ruwa ba kenan
eh
shi sanitizer din kamar misali mutum bai sa ruwa ba zai iya lakuta kawai yayi yayi wadata
eh ya wadata saboda da mun mai bin iska ne kamar wani abu da yake ce ma healthy ko wannan spirit haka kuma ce ce spirit eh eh busa da kwayan cutan ne
eh
zamana ya tafi ba tare ba lebur sai an ga an tsanci hannun ba idan duk sabon da yasa ake sashi din kuma su tsanci hannun saboda dandanan shi
eh kada mu mutunta ba
kuma wanke hannun ya taba kana kuma jin dandanan shi a baki
haka to amma yawanci likita mutane suna magana kowa ya za a kan magana ina wanke hannu ina wanke hannu to maganar tsaftar ruwan da zaka wanke hannu fa ba wanke hannu ba kar kuma a yi kunshi da baraka ga wani amma daga katsina kafin ka ansa bari mu ji na katsinan nan
wannan shi ma abu ne mai jama'a
to kafin ka ansa wannan
ruwan akwai mai tsarki da zai tsarkake akwai wanda kuma tabbas ba shi da tsarki sai dai ma mutum ya tsara ma kanshi
yawa to kafin ka gama ansa likita eh kana ji na yawa kafin ka ansa gama ansa wani wannan bari mu dauna katsinan din nan kar mutum ya mishi kudi a waya
sai mu hada
da tambaye shi yawa wane ne a katsina
yawa Abdulmalik ne daga nan sabon garin Gangara karamin hukumar batsarin jihar Katsina
to ga likita nan ga mu ga kuma shirin muna magana tsafta
alhamdulillah wannan kun dauko maudu'i mai kyau gaskiya wanke hannu yana da amfani sosai to kullum ni ma ina wanke hannu sai da sau 10 insha Allah
to madallah to abu yayi kyau to mun gode Abdulmalik to Abdulmalik ma ya kara na shigo da morsuwa shi ma kullum sai ya wanke hannu to likita muna jin ka magana tsaftar ruwa ka ce akwai ruwa mai tsafta mai tsarki mai tsarkakewa kenan
eh na gaskiya ne saboda ka ga akwai ruwa da zai zama ina gurbatacce da wani abu kamar ruwan da yake gurbata da ko ruwan fitsarin mutane ko na dabbobi ko ruwan baraki kenan a lokacin za a ga mutum ya amfani da shi sai ma dai janyo masa shi a wasu kurkuna wani wani cikin sace da ake ce ma ringo mo da ake ta fama da ita ko kuma irin su tsagiya din nan tsagiya shi ma su sace na za a samu wasu cikin ruwan
oh tsagiya din nan da za ake cewa gishiri na kawo ta su ni na da tsagiya ana cewa kamar gishiri
a ba gishiri bane ba cuta ne na ba ce kwan cuta
su kansu
kuma shi su so ma shi su san na su rike take da wannan tsagiya kuma su ruwa ake samu ta ruwan ba ta take ba ne kaga zai zanya wannan
haka
so shi sai ake a samu ruwa mai kyau da ta kake to wanda shi ne zai amfani da shi wannan tsarki hannu shi ma gaba da
to ga wani zamfara
na
wane ne a zamfara mu ji yana da tambaya
sunana Aminu Kabuga
to Aminu barka da warhaka Aminu Kabuga
to alhamdulillah na sha ne muku tun da ya ban same ku
ba Allah
ya sa yau na same ku
alhamdulillah
To a take shi na muku fata alheri dai.
To mun gode. Ya likita kuma baka ce komai ba kan tsafta.
To ana magana akan tsafta ko?
Tsafta eh.
Na.
Okay to ban sani me ya gudun mazube baya game da tsafta ta ainihin muhalli.
Ta muhalli to. To mun gode.
Eh kamar gida da
eh
abin nan da jaran muhalli haka ko jika karkarun.
To mun gode Aminu Kabuga, insha Allah likita zai faɗa mana wani abu kai nasa. Yawwa to likita kaji kana cikin bayani Aminu ya shigo Kabuga daga Zamfara cewa yace menene tsaftar muhalli kuma.
To tsaftar muhalli shi wani abu ne da ake cewa environmental sanitation. Wato hanyar da za a bi a tsaftar muhallin da ta'ada su haji. Shi yana da muhimmanci kwarai da gaske. Kaga ta shi ne kamar hanyar da za a bi a rabu da wasu ƙwarancin da ake da dubobi ƙanana. Ke iya kawo cikin gida. Misali kamar cutar nan kalasa. Yana da tattara cutar da jama'a. Idan aka tsaftace muhalli ba a bulo na karki kan bar bera zai zauna kaga an samu kariya daga wannan cutar.
Haka
irin cututtukan da bire suke janyowa wanda aka kare muhalli aka tsaftace shi ba a samu su ko kuma gadan gari ko kuma kudaje haka da kamar ta kulara a gurin yake na yawan yada shi ma
ko
ta kafar shi ba
yake
yada ta cin abinci a ci ta samu matsala idan ka tsaftace shi mahallin zama na a bayan gida an kaura shi inda ya kamata a shara da bura da sauran su an kai su inda ya kamata amma sun tare da yawa kona su wanda ba zai kasance ya zo kana dawa da shi ba yana zuwa na cutar da mutane wani lokacin kuma za ka ga sun cutar kamar ta tetanus. Allah misali ita ma wani lokaci a cikin kasar da bayan gidan dabbobi yake haduwa da ita take to ma kai wasa mutum da shi ko koya ne wannan kasar da ba ta da ciwon bai taba sai ga yaro ya samu ko babba ce karka samu da wannan cuta
ya ci na tsaki
ba eh to akwai hanyoyi da yawa da inda yake kokari ka tsaftace shi muhallin don Allah da za a ji an samu raguwa sosai
tambayar da zan maka kusan ce ta karshe saboda lokacin mu ya hararo mu yawanci zaka ga mutane kamar misali zaka ga masu hannu zaka ga a hannun mutum sai kaga irin masu cire kumbar su irin farcen su da hakora kaga ana ta daddatse su mutum kawai kaje yana ai ni ban ma yanke kumba ban yanke farce da wuka ko askar yanke farce sai dai kawai daddatse daga hakori akwai abin da zaka iya cewa kai akwai illar haka a takaice
eh gaskiya illa ce babba saboda kaga mutum ya taba sai sa hafarci a cikin bakin shi ko a ido mukan gani mukan ga farci akwai da take take taro a cikin shi amma aka tsare yanci ake ba mutane sharan cewa kalle da sati sati su dinga yanke farci don mutum ce zai yanke da hakuri kaga kamar yana dole da yan cutan ne dole ce ba ganin su miki da ido ba amma a tabbata akwai shi tsangule a cikin nan farcen da wasu iya jaga kwan rashin lafiya mai yawa tare da dan adam din da yake tsotse shi wasu ya zai kira ga jama'a da dai ya fi kyau mutum ya samu rezo shi ko abin yankan karshe ɗin sai yanke farshen shi ba tare da ya yi amfani da haƙori ba ko baki da ke zai cire shi kuma lokacin mutum na iya jin ciwo ko kuma ya jaga wani abu da ake ce na ingrowing tunnel in ya cire shi ba daidai ba.
Kila ya kaga haddan kankare. Kila kaga haddan kankare wani lokaci ya haddasa.
Wani lokaci haddan kankare. Wani lokacin kuma ya zo wani abu da kusan sai an yi aiki. An tsage an yi cire na bangare na farce.
Kaga ciko ya biyo gyar kai.
Cikin nama. Kaga abu kuma ya zo wani abu gaskiya ne sosai.
Eh to mun gode saboda lokaci bari mu karkar shirin anan likita mun gode sosai da ka samu damar yi wa mutane bayani.
Masha Allah.
Allah ya taimaka.
Amin.
Sai wani ji kwanko mun gode.
Assalamu
alaikum. Wa alaikum assalam. To likita kenan kin zan ya doka bayani kan sosai to da fatan kin ma karki gurgura ya tsakin ji an ce
ka so ku sana'a ta.
Eh to kin ji
ai an ce sare shiru ina ji.
To da haka kan a madadin Daniel Brown da ya bada umarnin shirin da Rob McLean engineer mu ne sai kuma
ita Sakina so dangi
ni Usman Ahmad kamar da nake cewa mu zama lafiya. Yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari ba. Yau da gobe murya Amurka na kiran kuma ta